Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da asuba. Aisha Mu'azu ce da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa muke farin cikin gabatar da wannan shirin namu na safe. Yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Murtala da muhimman kanun labarai.
To Aisha, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yayi amanna cutar coronavirus ba ta kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Wani dan bindiga a jihar Wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye. Prime Minister India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya bayan da mummunan arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da raunata kuma wasu 200.
To kan labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani dan majalisar tarayya da ya gabatar da wani kuduri da zai baiwa shugabannin majalisar kariya. Amma yaya sauran ƴan majalisar suke kallon wannan kuduri?
Ba mu da wannan ra'ayi, ba kuma zan ba wannan doka goyen bayan mu ba, ba abu ne mai kyau ba. Kasashen da suka ci gaba a duniya, ina ne ake ba ƴan majalisa wata kariya na musamman saboda aikin su?
A can jamhuriyar Niger kuma hukumomin kasar sun ci alwashin daukan wasu matakai akan duk wanda aka kama da hannu akan batun yi wa fannin tsaro na kasa zagon kasa.
Duk wanda suka lillinka kuɗi a wajen sayan kaya dole ne su biya su da gaugawa. Haka ma waɗanda aka ba kuɗi don su sayo kaya to dole ne su ramka kuɗin.
Alheri Grace Abdu kamar kullun a rana irin ta yau Alhamis za ta shigo da shirin domin iyali. Amma kafin nan bari mu ji halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yayi amanna cutar coronavirus bata ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Trump ya gudanar da taron manema labarai na fadar White House da yammacin jiya Laraba domin bayyana kokarin da gwamnati ke yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dubban jama'a fadin duniya. To amma ta yi tasiri mai karancin gaske a Amurka zuwa yanzu. Gwamnati da kwararru masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya na cewa barkewar cutar kan iya sauyawa cikin sauri. Trump ya ce kasar ta shirya sosai koda kuwa barkewar cutar ta girmama. Jami'an lafiya na Amurka a jiya Laraba sun bayyana mutane 14 ne suka kamu da cutar a Amurka ya zuwa yanzu, tare da wasu Amurkawa 42 da aka keɓe aka kuma yi musu feshin, wato aka yi binciken kwakwab da feshin magani a cikin jirgin ruwan Diamond Prince da ya zo daga Japan. Trump ya ce akwai karancin yiwuwar kamuwa da cutar a Amurka sakamakon abin da ya kira matakin gaggawa da gwamnatinsa ta ɗauka, ciki har da rufe kan iyaka ga dukkan waɗanda ba Amurkawa ba da ke shigowa daga China. Trump ya ƙara da cewa ta yiwu ya takaita zirga-zirga daga ƙasashen Italiya da Koriya ta Kudu, ƙasashe biyu da cutar ta fi shafa a wajen China. To amma ya ce ba wannan ne lokacin da ya dace a yi hakan ba. Wani dan bindiga a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin ya kashe kansa kafin ya kashe wato ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya Laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta Molson Coors. ‘Yan sanda sun bayyana dan bindigar da cewa namiji ne mai shekaru 51, to amma kuma sun ɓoye sunansa da na mutanen da ya halaka har sai an shaidawa iyalansu. Ba a tantance ko waɗansu sun sami rauni ba. Shugaba Trump ya soma buɗe taron manema labarai na fadar White House da ya yi a kan cutar coronavirus a jiya Laraba, tare da bayyana kisan a zaman mummunan al'amari. Akan haka kuma ya jajantawa al'ummar Wisconsin da kuma iyalan waɗanda al'amarin ya rutsa da su. Ya zuwa yanzu kuma ‘yan sanda ba su ba da cikakken bayani akan harbin da kuma makasudin yinsa ba. To amma magajin garin Milwaukee Tom Barrett ya ce wannan aiki ne na rashin hankali. Bayan shekaru 19 na mummunan tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutum 100,000, yaƙi a Afghanistan kan iya kawowa ƙarshe. Ya zuwa yanzu alamu na nuna cewa dukkan ɓangarori na mutunta yarjejeniyar taƙaita tashin hankali, wani shiri na tsagaita buɗe wuta da aka cimma a ranar Asabar. Bayan shekaru 19 na yaƙin, Amurka da Taliban sun amince kan shirin tsagaita wuta na tsawon mako ɗaya. a ƙarshen sa kuma idan al'amura suka tafi daidai za su rattaba hannun yarjejeniya a ranar 29 ga watan Fabrairu a Doha babban birnin Qatar. Yarjejeniyar za ta samar da tsarin janye dakarun Amurka daga Afghanistan da daga cikin alƙawuran shugaba Donald Trump sa'ad da yake yakin neman zabe. Haka kuma yarjejeniyar na buƙatar Taliban ta sasanta da sauran 'yan Afghanistan ciki har da gwamnati domin sabuwar alƙibla ga ƙasar su. A Washington, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a ranar Talata cewa babban makasudin dai shine samar da maslaha ga Afghanistan.
Our mission set is very clear. We want to assist and provide structures so that the Afghans can ultimately get an outcome that is
led. Yace munufar mu a bayyane take. Muna buƙatar taimakawa domin samar da tsari ta yadda 'yan ƙasar Afghanistan za su samar da maslaha ta ra'ayin kansu wanda kuma za ta kasance maslaha mai ɗorewa ga 'yan Afghanistan da za su rayu suna morewa da ita.
Shi na farko na labaran kuka saurara. Murtala zai sake dawowa da ƙarshen ƙarshen labaran duniya. A halin yanzu kuma bari mu waiwayi kan rahotannin mu, inda ƙudurin doka da za ta haramta binciken shugabannin majalisar ƙasa ta raba kawunan 'yan majalisar tun kafin a kai ga mika ta ga kwamitin da zai buɗe mata dandalin sauraron bahasi a jama'a a majalisar wakilan Najeriya. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana.
Wannan ƙudurin doka da Honorable Odebumi Olusegun ya gabatar a zauren majalisar wakilai yana neman a yi wa sashe na 308 na kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul. Wannan yunkuri ya kawo da rabuwar kawunan 'yan majalisar. Honorable Alhassan Ado Doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan.
Mutane su sani ba wai doka ce muke yunkurin yi wa kanmu mu 'yan majalisar tarayyar Najeriya ko kuma majalisar dattijai ta tarayyar Najeriya ba. Ba doka ce da muke so mu yi dan fadanci ko dan mu karawa shugabanninmu na zauren majalisunmu guda biyu girma ko daraja a rayuwarsu ta siyasa ko a matsayinsu na shugabannin majalisunmu ba. Ba ma doka ce muke tunanin wai femi bajabi amila a cikinta ba. Babu wanda yake tunanin mataimakinsa Right Honorable Ahmed Idris Wase. Kuma a zuciyarmu da shi wanda ya gabatar da wannan yunkuri na yi wa tsarin mulkin Najeriya gyara ba yi da tunani na wai muna tunanin Ahmed Lawan ko muna tunanin Omo Agege. Institution din wato wannan majalisa din kanta a matsayinta na wacce take cikin manya-manyan shika-shikan ginshiki na demokradiyyar ƙasa. Institution din wato ma'ana ita kanta majalisa din tana buƙatar wannan kariya din.
Idan har an yi nasarar amincewa da wannan ƙudurin doka yana nufin za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa kwaskwarima ta yadda zai zama ba za a iya binciken shugabannin majalisar tarayya ba. To sai dai ga Honorable Tajuddin Abbas yana ganin ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa.
Ni da kuma mafi yawan 'yan majalisa ba mu da wannan ra'ayi ba kuma za mu ba wannan doka goyon bayan mu ba a lokacin da duk aka bukaci a majalisa mu zo mu bayyana ra'ayoyinmu insha Allah za mu fito za mu nuna cewa wannan ba abu ne wanda zai ci da ƙasar nan gaba ba abu ne mai kyau ba musamman in muka duba cewa ƙasashen da suka ci gaba a duniya ina ne ake ba 'yan majalisa ko shugabannin majalisa wata kariya na musamman saboda aikinsu.
Ya manazarta ke kallon wannan yunkuri? Professor Usman Muhammad na Jami'ar Bayes ya yi fashin baki.
A koyaushe a demokradiyya za a so a ce abin da ake yi ya fi alfanu da abin da ba a yi, ko kuma abin da ake yi idan zalunci ne zai kuma wanzar da rashin jituwa da 'yan ƙasa, to sai a kau da shi a kawo abin da duk 'yan ƙasa za su amince da shi. Abin da ake amincewa da shi a nan kuma wanda yake shi ne yake da alfanu shi ne a cire wannan kariya. Kowaye ya yi wani abu wanda ya wuce misali na keta haddin wani, to sai a kai shi kotu ya gurfana a gaban kotu.
Suma 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu. Da farko ga ra'ayin ɗaya cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan Najeriya, Sharif Nastura Ashir.
Ƙarshen demokradiyyar ne ta mu ya zo da kuma lalacewar ta shugabanci gaba ɗaya ƙasar. A ce duk mutumin da aka ɗauki shugabanci aka bashi sai a bashi kariya ya yi duk abin da ya ga dama a cikin cewa sai ya sauka ne za a iya yin shari'a da shi. Abin da ya kamata a ce shi ne a janye wata kariya ga dukkanin wani mutum da aka bashi amana al'umma. tun daga kan shugaban kasa zuwa gwamnoni. Amma idan ka ba wannan ƴan majalisa kariya shugabanninta, dole ka ba wa ragowar mambobinta.
Shi ma Muhammad Bello na Waila, malami a kwalejin ilimi da ke Azare ta jihar Bauchi, ya tofa albarkacin bakinsa.
Kina ga zai yi na baki kuɗi kuma a ce ni ba zan bincike ki ba sai bayan shekara hudu? Zai yi haka? Dukiya ta a hannunki a ce ba zan yi binciken ki ba? Ai da ma babban kuskure ne a ce wai shugaba ba za ka bincike shi ba sai ya gama mulki. To in ya gama kuma me za ka bincika abu da an riga an cinye? Kuma waɗanda aka kama ma in an daure su shekara nawa ne? Uku hudu. Wato kasar nan lalacewa ta kai cewa wanda yawan kuɗin da kace yawan kankancin da zaka yi zaman fursuna kenan. In ka ce biliyan 5 kai shekara 3, idan ka saci magi a daure ka shekara 8.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan wannan kuduri ya samu karbuwa a majalisar tarayya da ma na jihohin kasar 36. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Sai a gyara zama ga Murtala da sauran labaran duniya.
Prime Minister India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya bayan damuna nan arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai a New Delhi na tsawon kwanaki uku suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da kuma raunata fiye da wasu 200. Tashin hankalin wanda ya girgiza babban birnin kasar har ma da makwabtanta shine rikici mafi muni na baya-bayan nan a cikin shekaru gwammai, lamarin kuma da yayi daidai da ziyarar shugaban Amurka Donald Trump wanda ya tattauna da Modi a ranar Talata kasa da tazarar kilomita 20 daga inda aka gwabza rikicin. Fadan ya barke ne tsakanin masu goyon bayan sabuwar dokar zama dan kasa da masu adawa da ita. To amma nan take ya juye zuwa rikicin kabilanci da mutane dauke da duwatsu da rodi har ma da bindigogi. Yan sanda dauke da makamai sun killace yankin a jiya Laraba. Likitoci sun ce waɗanda suka mutu an harbe su ne ko kuma daba musu karfe, yayin da wasu kuma suka mutu sa'ad da suke tsallaka gine-gine ko su ababe masu tsawo domin arcewa daga farmakin rikicin. Shugabannin adawa sun ce gwamnati bata dauki kwararan matakan magance tashin hankalin ba. A karo na uku da yake takarar shugabancin Amurka, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na fafutuka ne na kare makomar rayuwarsa ta siyasa. To amma kuma alamun da ke nuna cewa zai iya lashe daya daga cikin muhimman zabukan fitar da gwani na jam'iyyar Democrat a jihar South Carolina a ranar Asabar ya bashi damar ci gaba da fafatawa a neman tsayawa takara a watan Maris. Biden ya faɗa cikin kwarin gwiwa a ranar Talata cewa zai lashe zaben na South Carolina, yayin da kuma wasu ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a suka ƙarfafa da'awarsa. Shafin yanar gizo na ƙuri'un ya nuna cewa Biden na kan gaba da kashi 30% na ƙuri'un, Bernie Sanders ke bin sa da kashi 23%, yayin da Tom Steyer wani hamshakin attajiri ya zo na uku da kashi 13%.
Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. To a fagen rahotannin namu kuma a sanadin cece kuce da ake yi a kasar Niger game da zargin cewa akwai wasu matsaloli da suka danganci cin hanci a fannin tsaron kasar, ya sanya hukumomin gwamnatin kasar Niger kafa wani kwamiti don duba zarge-zargen da ake yi. Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
Abdurrahman Zakariya kakakin gwamnatin jamhuriyar Niger kenan a lokacin da ya bayyana a kahohin yada labarai na kasar
domin karanta sakon gwamnatin ta jamhuriyar Niger, inda ya soma da cewa dangance da kace na ce da ke kai komo a cikin wannan kasar a halin yanzu, dangance da zarge-zarge game da ciwa-ciwa da ake zargin abkawa a ofishin ma'aikatar tsaro ta jamhuriyar Niger wajen sayan kayayyaki, kakakin gwamnatin kasar sai ya ce gwamnati dole ne ya tabbatar da cewa kudaden da aka ware wa ma'aikatar tsaro ta wannan kasa an yi amfani da su yanda ya kamata. Kuma akan haka ne shugaban kasar jamhuriyar Niger ya umurci masu bincike na soja da na gendarmerie da soje su gane masa abinda ake ciki a wannan ma'aikatar. Wannan binciken ya gano kurakure da dama wajen bada kasuwa a wannan ofishin ko wajen cika alƙawari
kawalin sayan kaya ko kuma yin aiki kuma akan haka ne masu binciken suka bada shawarwari na daya duk wanda suka lillinka kuɗi a wajen sayan kaya dole ne su biya su da gaugawa haka ma waɗanda aka ba kuɗi don su sayo kaya ko su yi wani aiki ba su yi ba ko sun yi saura ba su yi saura ba to dole ne su ramka kuɗin da gaugawa na biyu duk wanda ya ki biya to a mika takardunsa a kotu na uku a hukumta dukkan ma'aikatan gwamnati dake da hannu a cikin wannan lamarin na hudu a sake duba dokokin bada kasuwa a ma'aikatar tsaro ta ƙasa wanda saboda tsaron ƙasar ba a wallafa ta a taron majalisar ministoci kakakin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Niger yayi bayani irin yanda hukumomin ƙasar ta Niger ke yi a fannin tsaro inda ma yace a ranar 23 ga wannan wata na Fabrairu jamhuriyar Niger ta sayo jiragen yaki guda biyu na zamani bayan biyu dake can a gyara a halin yanzu haka ma ta bude wani asusu domin tallafawa mata da yaran askarawan kasar da suka rasa rayukansu a fagen daga Abdurrahman Zakariya daga karshe yace shugaban kasar Niger da gwamnati na tabbatarwa ƴaƴan Niger da cewa wannan aikin tsabtace ma'aikatar tsaro za a ci gaba da yin shi babu gudu babu ja da baya kuma ba shakka dukkan wata barazana shugaban kasar na shaidawa jami'an tsaro da cewa za a ci gaba da basu kayan aiki na zamani haka ma ya jinjina musu game da kokarin da suke kawowa domin kariyar mutane da dukiyoyinsu wannan dai hitowar ta kakakin gwamnatin kasar da wannan sako zai kawo watakila sauki game da zargen ciwa-ciwa a ma'aikatar tsaro ta wannan kasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto wasu ƴan gudun hijira a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya sun yi zanga-zanga ko me yi zafi
akwai mata akwai yara akwai marayu akwai mata wanda basu da miji a wanda yana da karfi zai tashi ya nema wanda ba da karfi kan ba dama ya nema kuma wata uku nan kowa yana ta wahala yanzu ma kowa yana kuka
to a ci gaba da kokarin da yake yi da na karfafa dangantaka da inganta aikin jarida Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ya kai ziyara wasu gidajen radio a jihar Kaduna. Sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi don cin waɗannan shikakkun rahoton. Misararo wannan shiri na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 30. Hakanan ana iya zuwa shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram don tabka muhawara. Baya ga haka ana iya sauraron shirye-shiryenmu a kodayaushe da ake da bukata akan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu akan tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 zangon FM. Yanzu lokaci yayi da zamu ja gefe Alheri Grace Abdu ta shigo da shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoye ba ku jama ha tambaya ni ke da ku jama ha tambaya ni ke da
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Biyo bayan yawancin zarafin kananan yara da iyaye ke yi da yake neman ya zama ruwan dare a Najeriya. Shirin domin iyali ya gayyaci biyu daga cikin fitattun ƴan fafatukar kare haƙƙoƙin mata a Najeriya domin neman hanyar shawo kan wannan mummunar ɗabi'a. A yau, shirin ya karɓi baƙuncin Hajiya Saudatu Shehu Madi, babban sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata da aka fi sani da suna Rafa, da kuma Madam Helen Bako, shugabar ƙungiyar mata Masu yaki da tashin hankali a Najeriya, Nigerian Women Against Violence, kuma ƙwararra a fannin kula da jin daɗi da walwala al'umma a nan Amurka. Hajiya Saudatu ta fara da yin tsokaci akan batun nan da muka shafe makonni hudu muna gabatarwa, da ya shafi ɓata waɗansu ƙananan yara a garin Kaduna da ake zargin mahaifinsu da aikatawa.
To na farko dai abin da mutum zai ce shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abin ya kai wani matsayi na dole mu koma wurin Allah mu nemi taimakon shi saboda a da dai muna jin al'amarin cewa kaman wani kanin uba ko wani haka dai dan uwa ko shakiki ko kuma na nisa yakan iya koyi taɗe wa ƴar dan uwa ko kuma kanwa ko wani abu, amma mahaifi gaskiya ba abu ne da muke ji da yawa kamar yanzu da muke jin shi ba. Me yiwa kuma abin da zaki fahimta shine cewa a da din babu kafafen yaɗa labarai, kuma da din in an yi kunya san hana ayi magana, kuma da din in ma an yi magana sai a zo a yi rufa a ci gaba da wani abu a rike wannan dan kai ya zamanto abin kunya wa gidaje da abin ya faru. To yanzu kuma abubuwa sun canza, waɗanda ake ma wannan al'amari sun samu mijiyoyi suna magana, sun samu ƙungiyoyi irin namu suna taimaka musu, sun samu kafafen watsa labarai suna taimaka musu wurin ɗaga muryar abin da aka yi musu. Ita kanta gwamnati hukumominta suna iya ƙoƙarinsu, kuma akwai wurare da aka keɓe da suke iya su je kamar su social welfare ana zuwa mu a nan Najeriya. To wannan shi yasa abin ake ganin kamar ya asasa ya yi yawa. Amma dama wannan ɓanna ce wadda har a cikin dokokin ƙasarmu, cikin penal code da kuma criminal code, akwai hukunci na jihohi ba wanda na ƙasa baki ɗaya ba. Akwai wannan laifi wanda ake ce na excess, wato bannai cikin gida kamar za a ce. Wannan shi yasa za ki ga cewa ba wai sabon abu bane ba, tunda har doka an yi tanadin dokar wanda ya yi wannan abu ga abin da za a yi mishi.
To Hajiya, menene yasa kike ganin wannan lamarin ke karuwa?
Gaskiya Grace, ni ba zan iya ce miki ga takamai mai bayanin me yasa ya karu ba, sai in ce miki na ɗaya, tsoron Allah ya yi nisa a zukatanmu, kuma wasu iyayen ana cewa wani abu suke nema na duniya da irin wannan al'amari, amma kuma da ƴaƴansu ne cikin shi ne mutum ya hankalin mutum ba zai karɓa ba. Me kuma za a yi shi ne na ɗaya dai, kamar yadda kowa yake faɗa kullum, mu koma wurin Allah, mu ji tsoron Allah. Wannan ɓanna ce wadda in wani ya maka ita, duk abin da kai mishi za a ce ka yi daidai, to ya kuma kai za ka yi wa kanka ita? Na biyu kuma su hukumomin da abin ya shafa, kamar na farko inda mata za su zo ta kai kukan cewa an mata wannan abu ko an matsiye ta wannan abu, idan ya zo mahaifin ƴaƴan ne za ta rasa yadda za ta je ce maganan nan, ko yanzu ita wannan da kike magana ai inda in ka saurare ta sosai sai ka ga kamar cewa kila da bai mata garaje ba, mai yiwuwa ma da ba wanda zai taɓa jin magana, saboda wannan abubuwa da na faɗa na baya zai zama mata abin kunya ƴaƴanta za su shiga wannan hali da makamantan irin waɗannan tunani-tunani da za su iya zo wa mata. To in ita hukuma ta zo tana da kafofinta inda mace za ta je ta kai kukanta, za a saurare ta, in wani abu ne na tsawatawa ko kuma na yanke hukunci a yanke hukuncin da ya kamata kuma cikin lokaci, to za ki ga cewa abin za a samu sauki. Amma yau wannan ya yi an ƙyale, gobe wancan ya yi an shiga wani ruɗanin wata magana daban, har abin ya zo ya zama mun ko yaran ko kuma ita kanta uwa ko kuma wani dan uwa ma da abin ya shafa da zai yi mishi wani abu na haulai.
Eh, wato Madam Helen, kina ganin rashin dokoki ko kuma hukunci ne yasa waɗannan ɗabi'u suke ƙara ta'azzara?
Ni na gani akwai abubuwa da dama da yake kawo wannan damuwa a cikin zamani da muka samu kanmu. Na farko, akwai rashin hukunci. Idan akwai kotu, idan kotun kasa bata ɗaukaka kuma ta karfafa ta gani lalle in kama mutane irin masu abu haka a ba su hukunci ba, to kowa mutane ba za su mai da hankali su bi doka ba. Kinga na farko babban abu shine kotu. Idan an kai ɗaukaka kara, ya kamata su judges dinmu su gani lalle in a yi punishing ko kuwa a kulle wayannan mutane da suke aikata wannan laifi, na farko kenan. Na biyu kuma ina ganin social welfare system namu na gida ya kamata a gera shi. Kamar yadda Hajiya ta yi magana, maman nan da ta san cewa ga abin da yake faruwa da ƴaƴanta, kin ga a nan welfare system suna da number 800 number, wato number telephone inda mutum zai kira daga ko ina za ka ɗaukaka kara ga ce ga abin da yake faruwa, ba dole ka ba da sunanka ba. Ka gan zai hana sauran mutane jin tsoro, reporting irin abin da yake faruwa. Na uku, abin da ya sa wannan zancen fiyaɗi na yara har ana samun iyaye suna lalata yaransu. Wannan abu da ake kira internet ya kawo damuwa sosai, ko ba gida kawai ba, a nan kotunan da maza sun sa kansu kallo. Yayin da sun shiga kallon wayannan pornography, akwai cases da dama inda suna lalata ba da sauran mata a waje kawai ba, har da yara. To kinga wayannan abubuwa uku shine yana kawo damuwa a society yanzu. Kuma akwai rashin ɗaukaka maybe dangantaka tsakanin yara da iyayensu. A da za ki gan family suna nan, an san abin da ke faruwa, amma yanzu kamar yadda Hajiya ta faɗa, wani lokaci iyaye sun mai da hankali kan neman kayan duniya ko aiki, ba kula da abin da yake faruwa da yara, ba a tadi da yara a ji menene. Ba wai ina ba da laifi ma maman nan da yanda ya sa bata san abin da ke faruwa da yaranta da wuri ba, ba laifi nake ba ta ba, amma akwai wannan dalili. Iyaye ba su kula sosai da abin da ke faruwa da yara, ba su ba ma yara zarafi su gaya musu cewa yara su gaya musu damuwansu. To akwai wannan babban laifi da yake faruwa a wurin iyaye a zamanin da muka samu kanmu. To ni a gani na, idan welfare system na Najeriya ban ce dole ya zama daidai kamar na America ba, amma in an yi setting welfare system inda akwai phone number da mutane sun sani, a faɗakar da mutane idan akwai wani damuwa da ba dole sai iyayen ba ma, mama na za ta iya zuwa wurin wata ta gaya mata damuwa na, matan da ta gaya mata damuwan za ta iya kiran welfare system ta yi reporting, ta ce musu a wannan gida fa akwai damuwa, social worker za su iya zuwa bincike. Kuma wani abu, police department da muke da su, polisawa da muke da su yanzu ba fitar da doka kamar yadda aka fitar da shi a nan. Police in an kai maka kara cewa ga abin da yake faruwa musamman ga yara, suna da haƙƙin su je su bincika wannan abin da ke faruwa. Su ne na farko da mutane ya kamata su ɗaukaka kara. To in system dinmu bata canja ba, ta koya ma polisawa a nan, kinga ba police kawai ba ma, ta koya ma likitoci, ta koya ma mallamai, akwai wanda ana kiransu mandated reporters, wato wanda ya zama dole in ka ji labarin cewa ana fiyadin yaro ko kuwa ana cin zarafin yaro, idan baka report ma social welfare ba za a hukunta ka. Idan an bincika an tarar ka ji labari amma kai baka je kai reporting wannan case ma social welfare ba, sai an karfafa mutane, an kuma fadakar da mutane.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Madi da kuma Madam Helen Bako, sai kuma Chibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
A gaida Grace Alheri Abdu da shirin Domin Iyali, yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai a takaice.
A takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Wani dan bindiga a jihar Wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye. Prime Minister India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya bayan da mummunan arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da kuma raunata wasu fiye da 200. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ba da sanarwar cewa ta kafa wani sabon ofis domin binciken kwararowar baki da ake zargin sun sami takardun zama 'yan kasar Amurka ta haramtattun hanyoyi, inda za a nemi umarnin kotu domin soke zamansu 'yan ƙasa. Wannan yunkurin da ya sashe ne na tsananin ƙarfafa aiki da dokokin shigowar baki na gwamnatin shugaba Trump a cikin shekaru uku da suka gabata, ciki har da dokar da ta baiwa gwamnati damar soke shaidar zama ɗan ƙasa da kuma 'yan ƙasa da aka haife su a ƙasashen waje.
To anan za mu yi sallama da kuma sauraro cikin shirinmu na safe, sai kuma nan da hantsi mu sake dawowa idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad, wato ƙarfe 7 agogon Ghana. Hana kuma muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu da ke Nijar, Sulemi Mini Barma, a bisa rasuwar kanwar mahaifiyarsa Hajiya Fatima Sa'id Abdullahi, wacce Allah ya rasuwa jiya Laraba da magaram Allah ya jikanta da rahama. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna, mu kasance lafiya.
VOA Afrique, le monde